ilimi mabuɗin rayuwa. Shirin namu na yau zai ɗaura daga inda muka dakata a shirinmu da ya gabata, a wata tattaunawa da muke yi da matashiya Salma Ibrahim Kabo, wanda take gudanar da karatunta a fannin sanayyar magunguna da kuma kiwon lafiya a ƙasar Sin.
Kuma gaskiya yana ɗaukar lokaci, amma kullum ana tashi ba za ka sani ba, ga shan na zo ni ma ina final year. Ban taɓa tunanin zan zo har final year ɗin nan ba, ina tunanin shekara shida da tsawo sosai. To dai zan ci da alhamdulillah.
To yanzu gashi kina kokarin kammala wannan karatu a mataki na farko kenan. A menene burinki ko kuma menene kika fara tunani dan kiga kin ci gaba da wannan karatu, kin zurfafa shi?
Yi shi tukunna in ga na gama wannan din ba, sannan in ga kuma wani bangare nake son nayi. Ina da options gurin guda uku da nake tunani, amma to sai nace bari zai in gama tukunna in gani, idan na gama sai ga wanne yafi min sauki, wanne nake so. Daga nan sai in ga duk da yanda Allah ya zaba mana da mafi alkhairi.
A ta ya kike ganin wannan karatun naki zai taimaki ƙasar Najeriya?
Sai da farko kaga aikin likitanci ko a wace ƙasa zai taimaka balle Najeriya. Ba wai bamu da likitoci ba, amma dai kaman bamu dai da isassun likitoci, barin ma mata. So kaga idan ana zuwa ana karatu muna yawa mu ma, dole za mu taimaka wa ɗan uwa waɗanda ba su da gata da dai sauransu da ilimin da Allah ya ba mu.
To wani irin jan hankali kike da shi ga mata koko ƴan mata da suke tasowa dangane da mahimmancin karatun nan na zamani?
Shi dai yanzu karatun nan a duniya ya zama mana kusan shi ne gatan, in ba kai karatu ba za ka ga dai da bambanci. So ƴan mata masu tasowa kazance bai su mai da hankalinsu su zaɓa wani irin karatu suka ga ya fi musu sauƙi da yanda suka ga iya za su iya ba da himma su yi karatu, saboda zai amfane su wata ran, ko bai amfane su yanzu ba nan gaba zai amfane.